Manunia.
Ana ci gaba da zaran zargin zazzaga matutun kudade cikin kasafin kudin da ake ta cece ku ci.
Ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50 60 har 70 don me muna da resources din.
Za mu mamaki ne a ce a cikin kwana biyu an kasa na military budget na trillion 2 da wani abu har an yi fasin nasa.
Gaba da toro ko da tinkahon da wasu mawakan siyasa ke yi cewa wai wakar su ce ke sa a zabi ɗan siyasan kuwa manazartan da suka rubutu a bangaren ne suka ce ai babu wata alaka a rubuce.
Bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zabe. Babu ba waka ta yi dadi ta yi dadi wanda ya ji dadin ta ya ji dadin ta ya zabe wannan kun shi ya janyo.
To sai kuma can a wani zauren taron tattauna makomar kasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka Dr. Aisha Laraba Abdullahi ce ke nuna wa duniya cewa a gaskiyar magana akwai matsala kwance.
Har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani ci gaban aron batukunna. Abin da dai muke lura da shi shine cewa dai musun samu goyen bayan jama'an kasashen.
Wannan fa so mun taumuka tattabo cikin tarin muliyon da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke baje dalla dallan bayanai babu kauce kauce shiri na 144 cikin jerin shirin manuniyan da ke nunar da yadda za a gyara lamuran da suka sukurkuce zargin sukurkucewar kuma amma a jam'iyyar APC ce ta sa shugaban jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Aminu Musa Bobi ya bayyana yana baje bayanin cewa zaben kogi da imadai ya tabbatar da karbuwar jam'iyyar APC da ke mulki tunda dai gashi nan yanzu ita ta zarce.
Dama abinda muke nuna wa mutane cewa wannan goguwa na Ubangiji ne ba na Buhari ba. Saboda haka zabukan da aka yi na jahohi guda uku alhamdulillah mun gode ma Allah cikin jahohi uku mun samu jaha biyu. Ita ma Bayelsan muna kyauta da ta insha Allah za ta zo a hannunmu saboda muna nan muna bin kadu.
Jam'iyyar adawa nan sun dan yi korafi an tafka magudi da sauransu ku ba ku ganin wannan?
Ai na je jihar Kogi a jam'iyyun da ake magana ma kaman dini malayi asirin shi ne tono a ƙasa saboda da duniya na kallon cewa za a yi gwagwagwa ko kan da gan dashi sai ya zamanto shi ya zo na uku ko SDP da ta zo na biyu daga jam'iyyar APC ya fita koma SDP kuma in jama'a za su duba cewa an gama zabe ya ce ba zai je kotu ba saboda haka da gaggawa mu musamman ciyamomi na wayannan jahohi guda takwas za mu kai mishi ziyara domin mu jawo hankalin shi ya koma dawowa cikin jam'iyyar APC.
Za su dauka kaman za ku je lallashin shi ne kamun kafa don kai.
To ko mun je lallashin mu a matsayin shugabanni na jam'iyya ai wajibi ne mu jawo mutane.
Game da tutiyar tinkahon tasirin wakokin siyasa wajen zaben shugabanni kuwa shehu malamin jami'an nan farfesa Abdalla Uba Adamu na jami'ar Bayero ne yake cewa babu wata alaka da aka gano a nazarce.
Abun mamakin shi ne bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zabe. Babu duk waka da zakai kana yabon wani ko kana zagin wani wannan ba zai sa mutane su zabe shi ko kar su zabe shi ba. Akwai wayansu abubuwa da suke sa mutum yayi zabe amma ba wai dan ya ji waka ba wanda kuma ba sa jin waka ko suke zaben fa daga America zuwa Ingila zuwa ina ne duk mun yi wannan nazarin babu wata alaka ko kwankwasa dawo-dawo ba ta yi tasirin da ya dawo ba ko karam saboda akwai da yawa wanda ba su san wakar ba ba su saurare ta ba kuma sun yi zaben. To kaga ai ba za ka ce wai waka ce ta sa aka zabi mutum ba. Waka ta yi dadi ta yi dadi wanda ya ji dadin ta ya ji dadin ta ya zabe wannan kun shi ya janyo amma akwai wanda suka ji wakar ta yi musu dadin kuma ba sa san shi ba za su zabe shi ba. Kaga kenan masu ba wa mawaka kuɗi dan su ci tarafin yan siyasa ba ta kudin su kawai suke amma shi mawaki ba ruwansa zai shiga motar miliyan 20 miliyan 30 zai gina gidan miliyan 100 da wani abu zai je inda bai taba zuwa ba zai shiga private jet amma dai idan kuma aka zo aka tace aka tankade aka rairaye sunan shi maroki komai iya masa amma roki suke daukan sa idan ya fito ce na nan auren irere katun yayansu ba wanda zai yarda.
Tun bayan buga hatimin amincewa da karaman kasafin kudin da masar kasa ta yi wasu yan kasa suka fara korafin cewa a gaskiya fa abubuwa sun lalace. Tsohon dan majalisar kasa har so biyu a jere daga jihar Bauchi Honorable Madaki Ahmad Gololo ya ce su a lokacin su sai sun tsatsefe kasafin kuɗi kafin su bari ya wuce.
A lokacin speaker mu shine tsohon gwamnan Sokoto Tambuwal majalisa tana tsayawa duk abin da shugaban kasa ya kawo chance ya an diddigin sa musamman ma kasafin kuɗi a gan ya za a samu kuɗin taina za a samu kuɗin ya za a yi amfani da wannan kuɗin kamar yanzu abin mamaki ne a cikin kwana biyu an kawo supplementary budget na trillion biyu da wani abu har an yi fast nasa ina ganin wannan kai ya kamata ƴan majalisa gaskiya su duba sai tabbatacce duk lokacin da aka yi majalisa tun daga farko zuwa yanzu duk lokacin da aka zo majalisa ana fitar wa ɗan majalisa motoci saboda gudanar da ayyuka amma nan sa assembly da muka majalisa ta kare ta kwana-kwana nan kwata-kwata motocin miliyan 23 ne aka samu kuma a yanzu a inda halin da kasa yake a ce an sa ɗan majalisa mota ta miliyan 160 gaskiya tana ganin yawa saboda ƙarshen shekara uku ana sayar wa ɗan majalisa wannan mota amma ta kuɗin ta wajen kuɗin sa na sallama da za a yi masa to gratuity na kwata-kwata ɗan majalisa tare da wuce miliyan 6 ko miliyan 5 to ta yana za a biya shekara hudu ta yana za a samu kuɗin za a biya wannan ya kamata a duba halin da talakawa suke ciki a duba tattalin arziki na Najeriya bashin da yake kan Najeriya ya yi yawa
sai da kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigi na masar da tijan tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne ya ce ai tunda dai kasafin kuɗin kan yi kaɗan ne a dawo a nemi ƙari ya kamata ne ma a fara yin kasafin kuɗin a wadace
nawa ne ake shirin presenting 2024 trillion biyu da nawa ne?
Trillion
28. To ki raba trillion 28 budget per capital wato kowani ɗan Najeriya nawa za ki samu? Ba ɗan Najeriya da zai samu fiye da dala ya kai dala 2000.
To nawa kake gani ya kamata a ce shine kasafin kuɗin Najeriya?
Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na trillion 50, trillion 60 don me idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da resources da zai yi bakin muna da kuɗin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kuɗi na billion 50, billion 60 har billion 70.
To me yasa ba a yi?
Ba a yi saboda yanayin shugabanci da yanayin da muka saba tafiya. Buhari ne ma yazo ai yayi kokari ya daga budget. Kun ba haka ba mun dunga tafiya kenan. An yi budget shekara ya kusa karewa, supplementary budget, wane ne budget? Kuma ƴan kasa suna nan tunani suke kaman duk budget din nan yi ake kawai ƴan majalisa da shugabanni na gwamnati suke rabawa junan su wanda kuma ba haka bane.
Game da maganar kasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa wani taron tattauna makomar kasashen ne ya jiyo tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka da Aisha Laraba Abdullahi na cewa akwai dai wata matsala da aka gano a hukumance.
Gaskiya da wuya kai tsaye mutum ya ce ga mafita shi yasa muka kira irin wannan taro din domin mu tattauna. Amma abin da ya bayyana zahiri shine cewa in aka lura yawancin kasashen da ake samun juyin mulki musamman a nan kasashen Afirka ta yamma, in ka duba kasar Guinea, kasar Mali, Burkina Faso, Niger yanzu su ne na kwanan nan. Zaka duba yawancin kasashe ne wanda suke cikin kasashen da ake kira Sahel, wanda guri ne wanda yake busasshen guri suna fama da talauci ga fadin girman kasa da gwamnati da wuya takan samu ma wasu gefen kasan da su banda kuma kasancewar ƴan ta'adda sun maida yanzu wayannan kasashen kamar gidajen su ne domin yawancin sojojin da suke juyin mulki in kai magana da su sai su ce ai sun ga yadda lamarin tsaro wato security yake a wannan kasashen shi yasa suka gagara su zo su yi da kansu to amma har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin bamu ga wani ci gaban tsaron ba tukunna ba mu san ko gaba za mu gani ba abinda dai muke lura da shi shine cewa dai akwai wasu zuciya daga cikin su sun samu goyon bayan jama'an kasashen kansu wala Allah halashu shugabannin dadin da wasu abubuwa da basu bane ko kuma dai abu ne da lokaci zai nuna amma dai yanzu halin da muke ciki gaskiya wannan babbar barazana ce
ga iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dan kafin mu yi sallama sai mu sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya da maraice domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1288 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suka yi fice kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da ta kan tantance ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.